Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. China ta sa hali a fara yi wa jama'ar kasar wata allurar rigakafin cutar COVID-19 wacce aka samar a karo na biyu, amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Hukumar da ke sa ido kan magunguna ta kasar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa hukumomi sun amince a fara amfani da allurar CoronaVac wacce kamfanin Sinovac biotech ke samar, wannan da ita ce allurar rigakafi ta biyu da gwamnatin China ta amince a yi wa jama'ar kasar wacce ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Kuma hakan na faruwa ne watanni bayan samar da wata allurar rigakafi da cibiyar bincike ta kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinopharm na China ya samar. Sharadin da aka gindaya kafin fara yi wa jama'a allurar shine sai an gabatar da rahotanni da bayanai da suka danganci illoli da ka iya bayyana idan aka yi allurar. Ministan harkokin wajen Iran ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar matsayar da aka cimma ta nukiliyar kasar ta fuskanci ƙarin barazana idan Amurka bata sassauta takunkumin da ta kaka ba wa kasar ta Iran nan da zuwa ran 21 ga watan Fabrairu ba. A wata hira da jaridar Hamshahari ta yi da Muhammad Javad Zarif a ranar Asabar, ministan ya ce wasu dokoki da aka amince da su a kwanan nan sun sa ya zama dole gwamnati ta ƙara tsaurara matsayinta kan wannan batu. Zarif ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa zaben da za a yi a watan Yuni, wanda ka iya samar da shugaba mai tsaurin ra'ayi, ya ƙara jefa wannan yarjejeniya cikin haɗari. Shi dai shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya sha sukar Trump saboda janyewa da yi daga matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyar na Iran, ya sha alwashin sake shiga wannan yarjejeniya idan har hukumomin Tehran suka koma bin ƙa'idojin da aka gindaya musu. Shugaban tsare-tsare kan harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell na shan suka saboda wata ziyara da ya kai birnin Moscow, ziyarar da yawa daga cikin mambobin kungiyar suka nemi a soke gudun kada hukumomin Kremlin su yi amfani da ita wajen cimma wasu manufofinsu. Masu sukar Borrell sun hada da tsohon Prime Minister Belgium Guy Verhofstadt tare da sauran jami'an diplomasiyyar kasashen yammaci, waɗanda suka ce abinda suke gudu ya riga ya faru tunda har Borrell din ya yi wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a ranar Juma'a. Yayin taron manema labaran, Borrell ya ce babu wata mamba kungiyar ta EU da ta nemi a kakaba sabbin takunkumi a kan Rasha saboda kamo shugaban yan adawa Alexei Navalny da aka yi, wanda ke yawan sukar lamirin shugaba Vladimir Putin. Jim kaɗan bayan wannan taron manema labarai, hukumomin Kremlin suka kori wasu jami'an diplomasiyyar Jamus, Poland da kuma Sweden saboda suna zarginsu da laifin nuna goyon baya ga zanga-zangar neman a saki Navalny. Ana dai ganin Rasha ta ɗauki wannan mataki ne don ta kunyata Borrell. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya rarrashi wata mata 'yan jihar California wacce ta rasa aikinta sanadiyar annobar coronavirus, yayin wata tattaunawa da suka yi wacce fadar White House ta kwatanta a matsayin wani yunkuri na ganin an ƙara kusantar da shugaban jikin talakawan Amurka. A ranar Asabar, fadar shugaban ƙasar ta fitar da wani bidiyo mai tsawon minti 2.5 wanda ke nuna tattaunawar Biden da Michelle Volkart bayan da ta rasa aikinta a wani kamfanin sayar da kayan sawa a watan Yuli. Michelle ta rubuta wa Biden wasiƙa wacce bayan ya karanta ya kira ta. Yayin tattaunawar tasu, matar ta faɗa wa shugaba Biden cewa samun aiki ya yi matuƙar wuya. Hukumomi a Masar sun saki ɗan jaridar gidan talabijin ɗin Al Jazeera Mahmud Hussein kamar yadda dan uwansa da lawyensa suka fada wa kamfanin jallancin labarai na Reuters. Hussein, wanda dan asalin kasar ta Masar ne, ya kwashe sama da shekara 4 a tsare yana jiran a yi masa shari'a. A dai watan Disamba shekarar 2016 aka kama Hussein bayan da ya isa birnin Al-Kahira daga birnin Doha don zuwa hutu. Ana dai zargin shi ne da laifin yada labaran da ba su da tushe, hada kai da kungiyoyin da aka haramta, da kuma karbar kudade daga kasashen waje. Sakin nasa na zuwa ne bayan da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Bahrain da Masar suka amince su maido da hulɗar diplomasiya, cinikayya da tafiye-tafiye da ƙasar Qatar, bayan da suka dakatar da hulɗa da ita a shekarar 2017 kan zargin da suke mata na cewa tana ɗaukar nauyin ta'addanci, zargin da hukumomin Doha suka musanta.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole.
Shiri na kasuwa a kai miki dole, na ziyarci wata kasuwa ta musamman ta lambu da yake kan titin Jesse Jackson a nan anguwar Asokoro da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina tare da ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a wannan kasuwar, wanda yake harkar POS, wato na'urar nan da ake amfani da ita wajen tura kuɗi kenan.
Ni dai sunana Murtala Abdullahi Muhammad.
Yaya wannan harka ta POS take ne? Saboda na san duk dai inda 'yan kasuwa suke suna yin hada-hada da ta shafi kuɗi.
Ta samo asali ne daga tsohon gwamnan babban bankin tarayya, kuma tsohon mai martaba sarkin Kano mai murabus. Ya yi ta magana akan ya za a rage hada-hadar kuɗi a hannun al'umma ƙasa.
Wato tsari nan da ake kira cashless policy kenan.
Wannan shine da a Hausance shine tsarin rage hada-hadar kuɗi a hannun mutane. Sai dai nambobi da muna ganin abun kamar ba mai yiwuwa bane, amma kuma da Allah ya kawo lokaci kuma ana tafiya da zamani, ya waitar kafa ta sadarwa ta yanar gizo, sai abun ya zama mafi sauki, kuma mutane ya zama ba sa sha'awar zuwa banki, saboda bankuna an zo da tsari yanzu da ake ciki na laruran nan ta cutar sarkewar numfashi, ba a san cinkoson jama'a. Mu da muka dan samu muke da dan jari a hannunmu, sai muka je muka nemi bankuna su bamu dama su kuma bamu POS din. Ko kana da asusun ajiya a bankin, za su nemi ka bude asusu na wannan kasuwancin. Shi wannan asusun ba za a baka katin ATM ba, ba kuma za a baka checkbook ba, sai dai ka idan kayi wani adadi kana amfani da shi ta wayar hannunka, wayar salula, kana tura kuɗi a tsarin da ake cewa cardless transaction, aka ga yawan cinikayya, sai su tanadar maka wannan machine na POS, point of sales.
Wato in haka ne, in an ce ma point of sales, ya nuna harka ce kamar a manyan shaguna, idan ka je ba da kuɗi ba za ka ba da katin ka a saka a ɗau kuɗi, amma wannan tsarin na ku kuma kuɗin kuke bayarwa kai tsaye.
Wannan harka daidai take da shagunan da ake ba da kuɗi. Kawai mu wakilai ne, ko in ce 'yan aiki. Banki sun ɗauke mu aiki, sun ce mu sa mu cire a maimakon su, amma su ne suke samar da tsaro su tabbatar da abun. In mutum ya zo da katin sa, za mu shigar da nawa yake so, sai bankin sun yadda sun ba da abun da ake kira da turanci approval, cewa ya cancanci a bashi kuɗi ko ko bai cancanci a bashi ba. Akwai wani dan haraji da za a ce ko ko a'a, wani dan ladan aiki namu, da shi kuma za mu tambayi kai mai cire kuɗin, kana so mu cira a ciki ko ko a'a kana da canjin da zaka bamu na adadin kuɗin da zaka?
Murtala, kuma ina son yanzu naira 5,000 na zo karba a wajen ku, nawa ne ake caji?
Naira 100 muke karba a hannun mutum.
Idan ko mutum zai tura naira 5,000 fa zuwa wajen wani?
Ai, ba bambancin wannan. Idan muka karbi naira 100 a hannun shi wanda ya zo, ko in ce wanda ya zo wajen harkar kasuwancin mu, su kuma banki za su ɗauki naira 50 ko naira 30, ya danganta da yarjejeniyar da ta kake da ita tsakaninka da bankin da kake mu'amala da shi.
Yauwa, to yanzu kuma za mu leka wajen wanda yake shanin kayan lambun ga kai tsaye da suka shafi su dankali, tattasai da tumatur da sauran abubuwa masu muhimmanci. Sai na manta ma akwai albasa, akwai yalon bello, akwai ayaba, akwai apple. Malam barka da aiki.
Barka da zuwa.
To ku za ka gabatar mana sunanka?
Sa'idu Umar.
Naga kana yanka wannan gwanda ce ko? Faɗa mana shin kwallon gwanda nawa yake ne a wajenka?
Kwallon gwanda dai da dukan sai da shi naira 1,700, 1,800. To sai dai yanzu kuma ba a samu sosai gaskiya, ta dan yi tsada. Dan yau ma ban samu ba, sai wannan ta jiya ce ma na samu na yanka.
Duk Abuja ne ko a wajenka ne ta yanke?
Akwai ta, amma bata cika yawa can inda ake yin ta ba, domin tana da lokaci. Akwai wani lokaci da za a samu da yawa, akwai lokacin da za a samu ta yanke a gona can. Za a ga dai kamar yanzu, kamar da Allah ya sa tana da akwai yanzu, ba za a ce a rasa ta a kasuwar mu ba tamare ba.
Na ga har da inabi ma ana sayarwa a wannan shago.
Akwai inabi, akwai apple. Shi kuma inabi da muke ake kawo mana shi daga South Africa ne. Sometime akan kawo shi mu samu, sometime akan kawo shi kadan, sai kaga ka je baka samu ba, dan kaga ko yau ma abin da aka samu an samu dai apple, amma ba a samu green apple din ba, don ba su kawo ba, sun ce dai yana hanya.
Yauwa, wato waɗannan dai da apple, wato tufa kenan da ake faɗa, da inabi duka ba a Najeriya ake samu su
ba? Najeriya ba ne, South Africa ne. Muna da shi amma kuma bai wadata kamar yanda ake so ba.
Roba da ke cike da apple din nan nawa ake sayarwa a nan shagon ka?
Nakan sai da shi 2,000 yanzu.
Faɗa mana sirrin wannan kasuwar, shin ana samun riba?
Alhamdulillah, ni kan ba abin da rance mata, don na kai shekara 20 tun ina tallan yalo, dawo ina kasawa, har aka kasance yanzu gashi ina da shagon da zan kasa, wasu ma sukan samu su ci abinci a ciki banda iyalina.
Duk da yawan kayan kan nan, ka taɓa ɗaukar kaya a kanka kana talla?
Wallahi na yi talla, na yi rake, na yi baro, na wannan yalo da ka ganshi, na kasa shi tun daga garki, na kai har sakatariya ina tura shi a baro. Na kasa wancan karas da ka ganshi, na kan tura baro har in kai sakatariya daga garki.
Ke kake wannan shagon kana sai da kai? Me aka fi saya ne a wannan shagon?
Ana sayan lemo da kuma sauran kayan miya, saboda ana amfani da shi kullum, kowa sai ya yi amfani da shi.
Kayan miya kaman su albasa da zance tattasai da tumatur kenan?
Albasa, tattasai, tumatur da karas, alayyahu da salak, akwai kuma ugu da kukumba.
Wannan anguwar tana ɗaya daga mafi tsadan anguwanni a Abuja, wato a Sokoro kenan. Na san tabbas akwai bambancin farashi tsakanin yadda zaka sayi kaya a nan da kuma wajaje kamar Maraba, Jihar Nasarawa da ke kusa da wannan anguwar.
Sosai wannan haka ne. Duk mu kanmu a Maraba, Jihar Nasarawa muke sayowa. Sai mu zo nan kuma mu kasa mu sayar don mu samu ne.
Idan yanzu da za a tambaye ka abinda zaka fi so wannan shagon naku ya zama, ko abinda zaku nema, ko tsakanin ku da gwamnati, me zaka ce ne?
Mu abinda zamu ce sai dai kawai Allah ya saka da alheri. Duk komai na tafiyar mana daidai yanda ya kamata.
A lokacin da ake fama da wannan cuta ta corona, lokacin akan rufe gari kamar kwanakin bayan an rufe, shin kun fuskanci asara da kayayyakin ku, ko kuma ba abun da ya same ku?
Mu ba kaman mu bangaren mu na kayan fruit, ba abun da ya same mu. Mun samu ma ci gaba sosai a wannan lokaci. To amma muna fatan Allah ya rufe asiri, saboda mafi yawancin mu ba su samu kamar yanda mu muka samu.
To yanzu kuma zan leka wajen masu sayan indomie. Wato abun da zai bada mamaki, kasuwa ce amma sai ya zama har indomie ake soyawa. Malam, indomie ka zo siya ko kai ma kana sai da indomie din ne?
To ni ma dai fatina ne na bangaren indomie ne.
Ba mu labarin sunan ka ma tukuna?
Sunana Muhammadu Nura.
Muhammadu Nura, ina mamakin yadda mutane sai ka ga mutum magidanci amma zai ga ya zo yana son indomie din nan ya saya.
Ba wani abu ne ya sa shi indomie, gaskiya mata ba su iya haɗa indomie ba. koda ka sai kayan hadawar ka kai gida ka ce sada manka ba za su iya ba. Wato mu Indomin namu sai da muka je makaranta muka koya, mutane suna zuwa ma nan su kawo wanda ba su iya ba mu koya musu.
Zan yadda da maganar ka domin in mu ce fara cin Indomi wanda maza suke yi sai ka ga za a yi shekaru baya dinawa. Shi irin makaranta ce ake koya da mata na gida ba sa iya yadda kuke yin naku.
Shi Indomi ba kamar tuwo bane, an riga an dafa ta kazo za a zuba maka ka ci ka tafi, a'a akwai tsare-tsare. Wani ce baya son barkono, wani ce baya son mai, wani ce baya son spice nan ma na Indomi, kuma akwai ingredients, akwai su carrot da su nan dai da sauransu muna sawa da sauransu, kuma akwai irin dakakken yajin nan namu na arewa wanda ake dakawa mai daddawa da barkono da magi haka mai dan dadi a sa, da gas muke dafa ba da kananzir muke dafa ba, wanda an dafa maka zaka ji warin kananzir da sauransu, gas ne muke sa mu tsaya mu gyara shi da kyau, in ka ci sai kaga gobe ma ka dawo. Akwai mutane da yawa daga nisan duniya kilomita 50 70 kilomita 100 ma za su iya zuwa nan su zo su ci Indomi.
Yanzu zaka yi cewa hatta matarka ma zai wuya ka kai mata waɗannan kayan ta iya yadda ya kamata.
Of course akwai mata tana taɓa kai mata ta yi ba ta yi ba, amma da na zo ne su kansu ‘ya’yana mata ma wanda ‘yan makaranta ne suka dinga mamaki.
Wannan kalubale ne ga mata kenan. Indomin kuma ana haɗa shi wani yana ana sa masa koyi haka wani ba a sa waki.
Eh akwai muna yin masa, akwai jollof, wani yana so a soya masa, wani kwan ma ba a so a kaɗa za a iya soya shi ba tare da an kaɗa ba.
Nawa ne mafi tsadan plate na Indomi da mutum zai iya ci ya koshi?
Muna da na 400, muna da na 300, muna da na 200, muna da na 150 ma ana. Hawan kayayyaki suka dan karu ya sa mu ma muka dan kara saboda expenses din yayi yawa.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kasuwa da take lambun da ke kan titin Jesse Jackson a nan anguwar Asokoro Abuja, inda muka tattauna da mutane masu hada-hada a wannan kasuwar. A madadin abokan aiki da ke Washington DC, Nasiru Adamail Hikaya ke cewa mu zama lafiya.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Bine injiniya Daniel David Kazai, matasan Kristoci na Najeriya. In an gamu abu gaskiya a faɗi shi, ai ba a yin hayaki ba wuta. Kamu magana nan ta taso, akwai abun da ya activating nashi. Maganan Christianization, Islamization na Nigeria a yi waje da wannan. Ana magana One Nation Nigeria. Ni Krista ne, ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin Krista a dole ba. Ba daidai ba ne littafin Allah, littafin mai sarki ya hana. Ba dalilin da zai sa wani kuma ya nima ya sa Krista ya zama musulmi karfi da yaji. Najeriya nan namu ne. Ba magana wannan garin Krista garin musulmi. Kada nima yanzu in ce zan shiga Enugu a nan sai na je na nima passport in je nima wannan in rubuta wannan. Ba haka ba ne. Kuma ana kira ga mutane arewa, musamman mu da muke arewa, da Krista da musulmi, ran da ana zabe za a ce ai namu arewa arewa arewa. In an dawo magana wani lokaci sai ka ga waɗansu mutane wanda ma ba su yi komai ba sai su zame su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne, a mu Hausa Hausa, a mu biron biron. Babu a nima dalilin da za a san ranka dade. Recession na Najeriya, mu yi tambaya me ya kawo shi? Cin hanci da rashawa. Bari ma baka mamaki, in ka zo na ka fara lissafi ran da ake raba kuɗi na ba magana federal character. Da musulmi da Krista da Igbo duk za su raba kuɗin daidai, kowa ya kwashe kai gidan shi, ya baye rikima a wurin ba. Sai dai a dawo a samu iri Sudan wanda bamu da wani abun da muka aje domin a samu a hada a yi rigima, so that wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna siphoning kuɗin Najeriya. Matasa kowa ya bude idon shi da kyau. Mutane arewa, in yanki na ya hada mu duka, to mu hada kanmu.
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin. Cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya don a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a buranan mu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin ka ma zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan.
Birni magama sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama. Ya ji yanda ake dai na dan samu da wani guri nan daga bayan nan na dan saida ina dan saida kayan wuta haka.
Don sanin wayar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a takun hannunku.
Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abinda wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. Amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta. Lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda su kamata, to ko da yake an ce haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda haka shawaran da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yinsu. Kamar yanda zamu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask mutum ya amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa, kada ka kusa da mutane. Wannan ba za ka iya kada ka shiga mutane da yawa, ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwon da yanda yawanci ba su izinin kimiyya suka ce wannan ciwon na tare da mu, sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma in ba mu samu waɗannan ba, dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask ɗin nan, sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane, kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka haka dai mu da ikon Allah zai iya karewa, amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko maganin da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi.
Kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa.
To Hajiya, kamar masu kantina, to ya kamata su samu irin maganin wanke hannu na tsaftawa ko kuma masu samu sabulu da ruwa. In mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga. In ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane, kada mutane su yi kusa-kusa da yawa, kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda koran da sun kasa mai kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gabaki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su sun fita sai a saki sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole a samu irin ruwan nan ko sa ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka yin hannunsu kan shi ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane da kokari in dai wurin ya cika da abinda ake sa a baki da in dai za su iya sa wannan su ma masu din nan to hajiya
to makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su domin su ma wurare ne na cinkoso
makarantu da wurin ibada abinda ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu ko ne yaro in ya zo zafi da sai za a dauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su wadannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci in za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe araba kamar aiso biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shi ne mafi wahala hajiya.
Okay, tambaya ta farko ya fito ne daga mai nasarawa Fultuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar COVID-19
to shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sa aka sa masa suna COVID-19 shi ne coronavirus infectious disease na 2019 to wannan cutar ta fito ne da shekara na 2019 shi yasa ake cewa COVID-19
to su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa
to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta jikinsa kan yi waɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare da sake kamu wannan cutar amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne yadda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba
to sun ƙara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wani cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus
to akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan
tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus
to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗanda 20-80 waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda garkuwarsu ba ta da ƙarfi da su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma a irin waɗanda aka canza musu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwarsu jikinsu ba shi da ƙarfi to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske amma akwai waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya.
Shi ko Dahir Manjos Gobur Samaru Zaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne
to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa jikin mutum ya zafi da yawa ya zuba, inda sanyi ne to jiki mutum ya kamata bai kamata ya zuba domin zafi ne ya kamata yana cikin jikin sa, saboda haka malamin ya je duba a kodan su a yan halitta da jikin da Adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi, so ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki Hajiya. Akwai wadansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske. Akwai kuma wadansu wurare kamar irin anan kasan kwararin su Dakota da sauransu, abin karuwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana, a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Thank you.